journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 1621 da 25 kuma a koyaushe za ku iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com sai ta gidajen rediyon amfani niya da Lola Jamhuriyar Niger kazalika sai ta Alpha Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Salisu Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na kunshe da ra'ayin dan majalisar wakilai na Inuwar PDP daga Zamfara Shehu Ahmad kan lamarin tsaro, rahoto daga Sokoto kan dasa bishiyoyi don raya tattalin arziki, lamarin koma bayan ilimin mata daga Difa, sai shirin tubanin tsaro. Amma duka mun wannan sai kun saurari labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. A jiya Alhamis, kotun kolin Amurka ta yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba, wato shirin da yake kare yara bakin haure a kallon 650,000 dake Amurka daga maida su kasashen su na asali. Babban alkali mai ra'ayin ƴan mazan jiya John G. Roberts ya haɗe da alƙalan kotu guda hudu masu sassaucin ra'ayi, inda su biyar suka goyi bayan atakawa gwamnatin Trump birki, hudu kuma suka yi akasin haka. Ana kallon hukuncin kotun a matsayin wani koma baya ga shugaba Donald Trump, wanda ya nemi ya dakatar da shirin na daka tun shekaru biyu da suka gabata. Shirin wanda ke kare baki marasa takardun izinin zama a Amurka waɗanda aka kawo su ƙasar tun suna yara, duk da cewa yawancinsu sun girma yanzu. Tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ne ya ƙirƙiri shirin a shekarar 2012 don samar da kariya ga matasa baki da suka cancanta, ta yadda za su samu damar zama a ƙasar su kuma iya yin aiki da zuwa makaranta. Manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa 'yan majalisar Amurka a jiya Alhamis cewa katsalandan din kasashen waje akan shafukansu ya canza matuƙa tun daga lokacin zaben shugaban ƙasa Amurka a shekarar 2016. Kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar wakilan ƙasar ya ji yadda waɗannan kamfanoni ke sauya tsare-tsaren su wajen magance yaɗa labaran ƙarya yayin annobar cutar COVID-19 da zanga-zangar kin jinin kisan Amurkawa bakar fata da kuma zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da ke tafi suka bada damar yin amfani da bambance-bambancen jam'iyyun siyasa a Amurka. Har zuwa yau shafin Twitter bai ga wasu alamun yunkurin 'yan kasashen waje na yin amfani da wariyar launin fata Amurka ko bambance-bambancen ra'ayi akan cutar coronavirus don wata manufa ba. Abinda Nick Pickles, daraktan fannin tsara manufofin al'umma na kamfanin Twitter, ya shaidawa 'yan majalisar wakilan kenan. Wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsatsauran ra'ayi ta Pakistan su hudu dake da alaka da wasu munanan hare-hare da aka kai a makwabciyar kasar India, an tabbatar sun aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci. Wata kotu ta musamman dake gabashin birnin Lahore ce ta yanke hukuncin a jiya Alhamis, wanda ya gano cewa lallai mutanen su hudu sun aikata laifin tara kudade da kuma samar da kudade ba bisa ka'ida ba dan ayyukan kungiyar Lakshar e Taiba, wadda kuma ake kira da kungiyar Let. An haramta kungiyar Talet a Pakistan tun a shekarar 2002. Jami'an India da na Amurka sun zargi kungiyar da kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai a Mumbai, wanda suka yi sanadiyan kisan mutane 166 a shekarar 2008. Ma'aikatar yaki da ta'addanci ta lardin Punjab, wadda ta gudanar da binciken tare da gabatar da karar, ta bayyana sunayen mutanen Zafar Iblal da Yahya Aziz da Abdulrahman Makki da Abdus Salam. Daruruwan mutane ne aka kashe a fadan kabilanci da ake ci gaba da yi a arewa maso gabashin Sudan ta Kudu cikin makonni biyu da suka gabata, a cewar wakilin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a kasashen Afirka. Shugaban shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu da ake kira UMIS a takaice, David Shirar, ya faɗa wa murya Amurka cewa tashin hankalin da ake yi a karamar hukumar mulkin ya karu matuƙa idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata. Ya ce yana fatan yarjejeniyar naɗa gwamnonin jihohi da jam'iyyar siyasa da Sudan ta Kudu suka cimma a ranar Larabar da ta gabata za ta taimaka wajen samar da tsarin girma da kuma rage aukuwar irin waɗannan rikice-rikice. Akwai guraben mukamai da ba a ciki ba saboda a waɗannan yankuna, musamman a jihar Jonglei, ba a cimma yarjejeniya kan tsarin shugabanci ba. Ayu akwai yarjejeniyar da gwamnati da jam'iyyun adawa suka cimma akan raba mukamin gwamnonin jihohi 10. Idan hakan ne, to yana da muhimmanci saboda hakan na nufin za su samu akalla hukuma a wuraren. Abinda Shirar ya faɗa wa sashen Sudan ta Kudu na murya Amurka kenan a wata hira ta musamman a ranar Larabar da ta gabata. Dubban masana'antu a Amurka sun fara sake buɗe harkokinsu bayan dokar kulle da hana zirga-zirga da aka sanya.
Madalla, to kai tsaye za mu je gazantawar da muka yi da ɗan majalisar wakilai na inuwar PDP Shehu Ahmad kan lamarin tsaro da ya tabarbare musamman a yankin arewa maso yamma.
Shi in ka duba bangaren tsaro abu ne wanda yake da fadi, ba mu gamsu ba. Saboda an rike wasu mutanen da ake ganin kamar su kadai ne suke iya yin maganin wannan matsala, kuma matsalar nan ba a kawo shimfiɗa ko taswira ta yamanni matakai ne waɗanda aka yadda da su tun daga matakin talaka har zuwa shugabanni na masu anguwa, har zuwa shugabanni na sarakuna, har zuwa su shugabannin al'umma na addini su gamsu da ya za a yi tsari yadda tsaro zai tabbata. Saboda ita dokar ƙasa gaba ɗaya ka cokantawa, ina gaya maka cewa kamar agreement na zamantakewa ne, ka santa na santa ya santa. To idan mutum ya yi kure, ai asan ya yi kure ba daidai yake ba, tunda akwai agreement. Mutane suka yi kaso su suka ce ƙarfe 10 ake bude kasuwa, sai kaso 6 a bude ma, ai ka zo mutane suke tsara yadda suke zamantakewa. To don me za a bar abubuwa sake, a bar abubuwa babu tsari, a bar abubuwa kawai iyaka din sai lokacin da aka ce wani abu ya faru a dauki soja ya je ya kashe da wanda ya da wanda bai ba. Don mi gaba ɗai ba a ɗauki matakin inganta sannan ba mutane ya zamantakewa ba da bin dokokin zamantakewa da yadda ake gashi yanzu ba muna ganin bala'i ya kunno kai na talauci da yunwa da annoba a ƙasar nan, banda annoba da ta shahi duniya kaf. To daga a Najeriya mun zuwa cikin tsoro, mu shugabanni na abubuwanmu da talakawanmu suke nomawa, mabiyanmu a karkara ba inda za su kai shi. Abinda ba dawa shi ake yi a ci ba, irin su waken suya, citta, tawarnuwa, albasa, ina ne za su ɗauke su kai, ba a yawo. Abinda in ka gina shi ba ya daɗewa, ana lalacewa. Ga hatsi sun gagara, yaransu ba aiki suke ba, noman nan suke, suna lambu, kayan lambu ake sai. Ina ne za ka lo da tankanka ko tashinka ko alayyahunka ka kai shi wani gari za ka kai shi, me kake son su yi? Kuma a ce akwai tsaro, Boko Haram, a ce misali Army robbery su ne suke tare hanya wannan lokaci. Yanzu ma ba hanya aka tarewa da rana kata ƙarfe da magariba ko da azhar za a zo garin ku ake ana so yarka ko diyarka ko mataka ko uwarka ko kuma wani mahaihinka, kuma ba wanda ya yi magana. To kika abin madadi ya ragu karuwa yake. To ku kanku a matsayinku na masu ba al'umma gudunmuwa, don duniya wanda ya ginu, ya ginu a media ne, kuma ya umfana ya san abinda bai sani ba through media, through information. Ku da kuke nan kun fi kowa hanyar da za ku iya faɗa mutane abinda kuka fahimta na gaskiya. Tire-tire ina bi da program ɗinku daban-daban, ina jin wasunku kusan ma suna sai maka su tsana gama suna suka gwamnati domin suna faɗan zahirin abinda suka gani. Akwai ana akwai ciki da gaskiya, akwai kasu da program da yawa ana yi.
Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'ummar yankin da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen yakar wannan matsala. A Sokoto kuma wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto kan matakin dasa bishiyoyi don bunƙasa lamuran tattalin arziki.
Gwamnatoci a duniya sun himmantu wajen karfafa gwiwar dandasa itatuwa saboda muhimmancin da ke ga yin hakan. Baya ga gudunmuwar da suke bayarwa wajen kare muhalli musamman ga yankunan da ke fama da gurgusuwa hamada kamar jihar Sokoto, haka ma sukan taimaka wajen rage dumamar yanayi, samar da abinci, magunguna har ma da kuɗi. Akan haka ne hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto, wanda dama aikin ta shine taimakawa marasa ƙarfi da ke cikin al'umma, ta fito da shirin dandasa itatuwa a zaman wakafi domin rage fatara da kuma amfanar da al'umma. Shugaban hukumar zakka da wakafi Malam Muhammad Lawal Mai Doki ya ce hukumar ta fara ne da itatuwan dabino, yazawa, tsamiya da kuma zogale.
Zuwa yanzu mun samu ta da icce da muka shuka fiye da 320 da wani abu. Daga cikinsu akwai 15,000 na dabino wanda muka shuka shekarun baya da suka wuce. Yanzu kuma muna da irin dabino kasa 20,000 kasa wanda muka sayo daga hukumar kula da shukar dabino ta kasa wadda ke Jigawa. Insha Allah kuma yanzu ga irin zogale da muke so mu tadar da guda 100,000, sannan kuma ga sauran irin ruwa waɗanda su ma na tsamiya wanda ke yanzu muna a kansu, na mangwaro ga su nan muna a kansu. Abin da dai abba banye niyyar mu da azumin mu a wannan shekara in Allah ya so muna tasan mu akan wato guda miliyan ɗaya, wanda in kuma mun samu haɗin gwiwa da ma'aikatar gyara muhalli ta Najeriya in Allah ya so muna samun miliyan 2.
Baya ga waɗannan itatuwan da aka riga aka dandasa, haka ma an fito da wani tsari na wakafin itatuwa ga ma'aurata, marayu da kuma itatuwa domin ilimi.
Sai aure kenan, sai mu haɗu da mijin da matar mu tattauna mu nuna musu muhimmanci. Muna iya ba su kamar dabino guda 10, dabino guda 10 din ga su ba mu dama mu shuka musu. Kuma in muka ga ma inda mijin yake da matsala, sai mu dan samu dan taimako na zamu ba shi don ya rika don sayin ruwa. Dama dabino muna son kawai ya kai shekara juni zuwa uku. In ya kai shekara biyu zuwa uku ko ba ba shi ruwa ba, zai muna sauran wannan dabino insha Allah har su haihu ƴaƴa, har ɗiyan nan su yi makaranta, ba za su rasa abin da za su kore bakin su guda ba ta hanyar wannan dabino. Su kuma marayu, to sai mu shuka musu shi yadda ya kamata bisa ga tsari, to sai su ci gaba da kula da shi. Muna sauran kahin wannan marayi din ya kai ga makaranta aji biyar ko aji uku, to ɗan abin da za ni samu ga dabino nan ya ishi uwar da shi yaron ba sai an wahala ba. Idan ya taru yayi yawa muka ga mun asasa, to zamu kirkiro da value chain. Dan duk wanda ya dabino ya san inda zai kaiwa sai.
To ko yaya masana ke kallon irin wannan shirin? Dr. Muktar Musa malami ne a sashen nazarin kimiyya daukan gona a Jami'ar Usman Naforo da kenan Sokoto.
Tabbas wannan ita ce suna ba da gudunmuwa sosai wajen kawar da fatara. Dan ita ta maka in ka duba yanzu kusan abuci da ake amfani da ita kullewa mai. To kusan ko da yaushe da kwalle yara wanzu a yadi ba. Shi kuma kashiwu abu ne wanda yake kaga yana daure ma hori. To kusan duk inda ma mangoro ba ya yi kashi zai yi. Yan ruwa ka ɗaya yake so. Dan ka bashi ruwa ya kama zai ci gaba tafiya. To gaskiya sosai mutane za su iya mode waɗannan abubuwa. Shi gefen dabino yanzu gaskiya an samu dabino na zamani wanda yake kuma yana da zaki sosai. Yana da tsada. To mutane gaskiya an za su iya rena waɗannan abubuwan su same su za su ci more su sosai sosai.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Gaishe ka Nasiru da dimbin masu sauraron muryar Amurka a kullum. A difa ta jamhuriyar Nijar kuma an fahimci cewa ilimin ƴaƴa mata na samun koma baya ne in aka kwatanta da ƴaƴa maza. Lamarin ya zama abin damuwa don muhimmancin mata a tarbiyyar yara. Ga shugaban kwamitin yaƙi da korona na difa Salih azantawar su da Sule Mumunu Barma.
Akwai wani kuduri wanda ya bada cewa na shugaban ƙasa Alhaji Isa Muhammadu ne wanda ya bada cewa yaro ya kamata tsashe lakwal daga shekara ɗaya har shekara 16. Kenan wannan abu shi na zamu vitamin ne ne ke sa waɗannan yara tun daga sai ba su mahi yawansu ba su isa CP. Na biyu kuma idan ka ɗauka ka diba ni a secondary school waɗanda ke zuwa CZM su ma idan ka ɗauka kashinsu mahi yawansu cikin kashi 100 za ka iske kashi 70 na shi ma ka wucewa sankiyam. To shi ne ya kamata mu tsaya mu yi bita mu gani mine ne ke kawo matsala wanga abu kuma wane irin alƙawali na za a ɗauka kuma ƙaƙa za a yi a magance abun. Saboda dalili haka da taimakon UNICEF ɗin kuma duka sarakunan gargajiya na nan jihar Difa da leader religieux dukansu gaba ɗaya da prefe na gunduma da mayororinsu duka gaba ɗaya da inspector duka dai da OIN ɗaya duk wanda ke hwaɗi a jiya cikin harkar education su ne manka zaka manka ya riskuna manka tattamana an kai bitan matsaloli. Yanzu ka ɗauki misali ma yanka ɗauka ƙaramin misali wannan tsaida karatun da an kai dawowa da an kai haka a cikin karatu a jihar Difa misali yadda yaro 4,000 waɗanda ba su dawo ba kuma musamman 'yan mata. kenan kaga a secondary a primary kenan kaga wannan abu abunda wanda shike dole na dauki hankali kenan in ka dauki wadanda ba su dawo ba wadannan su ba hadda suna kai dawo abu su ina ga wadanda kuma za a ji sun tsaya tun kafin lokacin shi zaka kenan sai ya kasance ana dauka yan makaranta da yawa amma kuma a ƙarshen shekara babu su kun ba fadda su an kai ba
a yankin nan yau shekaru biyar kenan da yake fuskantar hare-haren kungiyar Boko Haram ba ganin za ta yi matsalar tsaron nan ita ce ke masababin tabarbarewar sha'anin ilimi a yankin Nadifa
to wannan matsala lalle ba za a ce ba ta da nasaba a cike ba to amma ka san an dauki matakin nan cewa duka ma yara daga inda sun ka taso zakuwa inda suke to in sun ka zaka ana sa su karatu cikin makarantun nan da sun ka zaka kenan babu wata hujja inda uban daya yake da uwayen daya suke kuma an karbe su a cikin lakwal baki abu kenan babu wata hujja ta zamana gida ba za a ashe makaranta ba yanzu idan ka dauki misali komin din abun nan canton din Shatamari ka dauki misali tunda mun ji bayani ga magabatan nasu a cikin wannan forum komi duk abun da ka sani akwai canton akwai abinci duk abun da ka sani akwai to amma an kai riskuna an ga gani mahi yawan ɗayan mata wanda an ka ga ka tu ba za su je ba da sauran mutane kenan kaga wannan abu ya danganta da nazari na mutane kuma da wanda mutane sun ka ba abun muhimmanci
akwai matakai da hukumomi suka bayyana shirin dauka a kwanakin baya domin tunkarar annobar cutar coronavirus shin waɗannan matakai ne aka dauka a halin yanzu a yankin Nadifa domin dakile yaduwar ita wannan cuta ko kuma domin kare yara a makarantu daban-daban
to matakin nan da an ga dauka bisa ga harka lafiya shine cewa idan ka zo yanzu nan Difa ko wace makaranta kana ganin bakin ko wace kansa an aza wannan dispositive abun na wanke hannuwa kuma da wannan takunkumi musanni da yan makaranta kowa yana amfani da shi kuma mutane da ji suke a tsaye suke gaba da wannan horo akan wannan cuta sun yi na'am sun yarda da akwai ta kuma babu wani abu wanda ke rabawa wanda ke kare mu da wannan cuta sai daukan matakin ne da bin matakin nan da gwamnati ta shehinda tabbat abin da muke gani a jihar Difa idan ko ina ana aiki da irin waɗannan abubuwa to ba shakka wannan alubat muna iya yaki da ita
masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron waɗannan rahotanni ne daga muryar Amurka kamun mu ci gaba a shakata da wannan
Madalla
Hassan Maina kaina shigo ka kawo mana shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba matsalar tsaro da ta mamaye yankin arewacin Najeriya baki daya, da mutanen yankin ke ganin cewar tura fa ta kai bango. Dattawan yankin hada da matasan yankin, da ma wasu daga cikin jigajigan jam'iyya mai mulki daga wannan shiya, sun fara korafi. Suna cewar bai kamata kulluma ke kashe mutanen arewa kamar kiyashi ba, amma illa iyaka abinda shugaban kasa zai yi shine ya ce yayi Allah wadai da wannan kashe-kashe. Suna masu jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari cewa su fa ba sun zabo shi bane domin ya dinga yin Allah wadai da kashe-kashen da ake yi a yankin nasu, amma dai mataki suke so ya dauka.
Sayyidu misalan karfe 12 da minti 15 zuwa 20 sun bigi kofa da karfi da bindiga suka bige saboda bugu guda suka hide ni muka hangi haske saboda ba bai bacci ba. Bai yi minti 15 ba da dawowa daga Musawa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryama yau ta mutu ta kai ka hinya duro daga bisa da ruwa yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kafin ma ya kai kasa suka dinga ta kan mai bindiga sai da suka saki ta sun takwas sannan kuma suka bi shi daga tayi suka tsara mai gawiya sannan kuma suka tsare mai hannu diskar ta take mashi hannu gwamnati take maka mu ya ake so wai al'ummar musulmi tayi yanki yan tumaki kai da aka shi hanki ne gashi abu hayya gangaro kuma har cikin mazoji an zo an kace mu muji kada 22 gare mu mu mata mu shin wai wa aka wa mu gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje duk abin da za ta yi shin wai gwamnati ita ba ta da kayan aikin da wannan sigila yake da su kuma in suka zo suka yi nan babu wani wanda zai ce ka kala su shin gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aikin ne take yi wannan hilali sun shiga tashin gwamnati ne wai gwamnati ya take so ta yi da mu don Allah ga Allah Buhari ya ce wani abu akan wannan al'amari mu ce Allah ta lati ashirin ko ne zo zo da bindiga da makami sai san ga zai ta shi ga Allah din annabi dan jarida wa aka homa mu mu aka ce mu ga kayan da Allah shi ne ga kan mu ayan ba 22 ba wanda akai ma wai sai mutun ne
dakin sarkin Fulanin mazoji kenan Alhaji Muhammad Diko Usman kewa wakilinmu Sani Malumfashi karin bayani dangane da yadda ƴan bindiga dadi suka bindige mai gidanta gaban idanunta. Kuma irin wannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili da ke faruwa a shiyar arewacin Najeriya ne ke ci gaba da tayar da hankalin gamayyar kungiyar matasan yankin, al'amarin da yasa suka kira wani taron gaugawa a nan Abuja jim kaɗan bayan kammala wannan taro ne. Kuma jagoran gamayyar Nastura Ashiru Sharif ya min ƙarin bayani dangane da matsayinsu.
Matsayinmu akan wannan al'amari muna kallon cewar gwamnati ba ta shirya yadda za ta yi yaƙi wannan abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya na faramar rashin tabbatar tsaron nan ba. To idan kuma sun ce ba su a shirye suke to ba su san yadda za su kullo abin ba, domin daga yadda suka tafi da abubuwan nan shekara biyar ya tabbatar da cewar gwamnatin ba da jike take ba. Tunda na farko ka ga da Boko Haram kawai muke fama, amma yanzu ga Boko Haram ga masu shata samu ga ƴan bindiga dadi ga masu satar mutane duka a arewacin Najeriya na abubuwa suke faruwa. A ce a cikin sati guda an kashe sama da mutum 500 a arewacin Najeriya, kuma babu wani abu da gwamnati ta fito ta yi illa magana kawai ta ce ta Allah wadai da abu. Wannan abu ne na da yake nuna cewa kawai ba su san yadda za su yi ba ko ko ba su san su wani abu akan abu. So da haka shi sa dole mutanen ƙasa su tashi tsaye su fito su nuna gwamnati fushinsu su Allah wadai da matsayin da gwamnati take dauka akan wannan kashe-kashe da ake arewacin Najeriya, kuma su ba ta wani kai da lokaci idan ba za ta iya wani abu akai ba to gara ta takura ta sauka a nemi wanda za a sa gaba a sa a canja gwamnatin domin ne shi shugaba Buhari a 2013 ya fito ya ce shugaba Jonathan ya sauka tun da ya kasa kawo tsaro a cikin kasar nan to shi nasa ya koyi labu Jonathan tabbata zuwa jalalaca ya sauka shi din da gaske yake haddar tige ne shi to yayi lokaci yayi da ya kamata ya sauka ya san yanda zai yi a nemi wanda za su iya kawo tsaro a arewacin Najeriya
kazalika matasan sun kuma shirya gudanar da jerin zanga-zanga irin ta lumana a baki ɗayan arewacin Najeriya domin nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda kashe-kashen ke ci gaba da wanzuwa a wannan shiya farawa da jihar Katsina to bayan sun kammala zanga-zangar lumanan a jihar Katsina ne kuma rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke shi na Sura Ashir Sharif din Abdulaziz Suleiman wanda ke ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya yayi wa wakiliyarmu ƙarin bayani
mu ne da kanmu bayan shi commissioner ɗan sanda shi ya katari masu zanga-zangar nan ya musu jawabi muka ce to bari mu je mu yi mishi godiya yanda ya ba mu haɗin kai da mutanen shi aka yi zanga-zangar nan cikin lumana wanda ba taɓa zanga-zanga na lumana irin wannan ba muka je office Sharif din muka zauna muka yi bayani muka gode mishi muka gode ma ɗan sanda muka ba shi takarda da zai kai ma gwamna sai kuma sai ya ce mana ai IG ya ce yana son ganin shi Sharif sai muka ce to shikenan ai muna da motocin bari mu tafi sai ya ce a ai akwai mota da aka tara za a je da shi kun ga yaudara ce kawai da cin amana kawai tuhuman da ake masa sun hada da wai ya zagi Femi Adesina ma'aikacin fadan shugaban kasa wanda ya zagi Professor Ango Abdullahi aka tare masa wai shi malafi ne wannan kuma ya hada zanga-zanga da ba a taba irin ta wani lumana a kasar sannan akwai wani ma wata sabuwar bandakala ma mun samu labarin an kira Dr. Hakim Babu Ahmed yayinmu na Northern Elders Forum kungiyar dattawan Arewa cewa shi ma yau za a zo a kama shi wai shi ma a dalilin rubutun da yake a jarida wai ya zagi Femi Adesina.
Kazalika ɗaya daga cikin dattawan yankin arewacin Najeriya Alhaji Bashir Othman Tofa wanda ya yi wa dusasshiyar jam'iyyar NRC takarar shugaban ƙasa shi ma ya magantu tare da nuna rashin jin daɗinsa. Dangane da yadda 'yan sanda suka kame shi na Sura Ashir Sharif din.
To cinin kasa ce wannan. Wato ba ma wanda isa yi magana, ba wanda isa yi ce abu kaza ba daidai bane, ko da zai yi su cikin lumana. Wannan gaskiya ina ganin cewa ba karamin rashin dabara bace, ba karamin rashin hikima bace da su waɗanda suka kukkulla aka ce an kama waɗansu daga cikin samarin nan. Wani suke kokarin su tabbatar cewa goben nan wadda take tasu shi domin su yara manyan gobe suke so yau dinnan su tabbata cewa ta gyaru domin goben su zai kyau amma tsofaffi sun taru sun kewaye sun kama su yanzu wannan yaro da aka kama na Sura ba karamin hadari bane a kasan nan kuma mun faɗa musu sai gaggawa su sake shi domin idan samarin nan suka kufula suka fara barna a kasan nan wallahi ba musan inda za ta tsaya ba saboda ba karamin rashin dabara ba ce ya kamata ina kira ga shi kansa shugaban kasa ina kira ga shi kansa inspector general na police da babban director na SSS lalle su zauna su yi amfani da hankalinsu su yi amfani da kwakwalwarsu su zama masu kishi su zama masu adalci su zama masu son ci gaba su saki yaron nan kafin samarin nan su kubula su fara barna a kasar nan idan ku suka fara ina tabbatar muku cewa duk wani wanda wani abu da mai shi a kasar nan sai ya shiga cikin wannan barnar hatta sojojin tunda kowa cikin matsuwa yake kowa cikin bakin ciki yake waɗansu talauci ya dame su waɗansu jarkan sun kare waɗansu suna nan sun rasa yanda za su tafi da rayuwarsu to a ce ma magana ba za su yi ba sai a kira su a ce za a tuhume su to ina ganin wannan rashin dabara ce rashin adalci ne rashin iya tafiyar da mulki ne reni ne ga jama'a kuma wannan ba demokradiyya bace
muna daf da kamala daukar wannan shiri ne kuma muka samu labarin cewar 'yan sanda sun sako shi na Sura Ashir Sharif din kodayake duk kokarin da muka yi domin mu jin tabakinsa bai nasara ba domin dukkanin wayoyinsa a rufe suke idan mun same shi kwa ji abin da ya faru masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwa ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilanmu Madina Dauda Nadabo da Shamsiya Hamza Ibrahim da kuma Sani Shabu Malumfashi Hassan Maina kai nake sallama da ku mu zama lafiya.
In Allah ya kai mu a makon gobe za mu kawo muku sabon shiri. Masu sauraro da wannan muka kawo muku karshen wannan shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Salisu Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu.